sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Jarba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makiri. Fadar White House ta nana ta amincewar Amurka na shiga tattaunawar gaba da gaba tsakanin da shugaban Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Muna aiki ne da ƙarfin mu wadda tsohuwar gwamnatin Amurka ba ta da shi, inji sakatariyar jarida a fadar White House Sarah Huckabee Sanders, inda take cewar tattaunawar ta tabbata ne sakamakon tsananin matsin lamba da gwamnatin Trump take yi wa Koriya ta Arewa, lamarin da ya sa Koriya din ta yi rauni. Sanders ta ce shugaban ya amince da wannan ganawar ne saboda ƙwararren matakan da Pyongyang din ke ɗauka, wanda jami'an Koriya ta Kudu suka sanar a nan shekaran jiya Alhamis, cewa Koriya ta Arewa ta yi alkawari a taron ƙolin da suka yi cewa za ta dakatar da shirinta na makaman nukiliya da kuma gwajin makamai masu linzami. Ta ce shugaban na samun abin da yake so, wanda kuma dama ce ga Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin kera makamanta na nukiliya. Sakataren harkokin waje Amurka Rex Tillerson ya faɗa a jiya Juma'a cewa sasantawar siyasa tsakanin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da madogon ƴan adawan ƙasar Raila Odinga wata babban nasara ce, kuma ya ƙara da cewa Amurka tana ba da goyon bayanta ga haɗin kan ƙasar da kuma ci gaban demokaradiyya a cikin ƙasar. Kenyatta da Odinga sun gana a karon farko tun bayan zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a bara mai tattare da takaddama a wani mataki da suka kira tafiya tare domin haɗin kan ƙasa. Tillerson ya yi ba wa sanarwar da a wurin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da ministan harkokin wajen Kenya Monica Juma a birnin Nairobi. Waɗannan shugabannin biyu sun nuna da tako wurin sanya hannu akan wata yarjejeniya, inji sakataren harkokin wajen Amurka. Ya ce Amurka tana zuba ido ta taimaka wurin aiwatar da shirin da aka sanar da safiyar jiya don kawo haɗin kai da kuma magance duk wata baraka da ƙasar take fama da ita. Babban jami'in na diplomasiyyar Amurka ya nana ta muhimmancin walwalar 'yan jarida a cikin harkar demokaradiyya, kuma ya gargaɗi gwamnati da ta sakarwa kafafen yaɗa labarai mara su yi aikinsu yadda ya kamata. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai kamaci ma'aikatan agaji su riƙa jefa rayuwarsu cikin haɗari ba a lokacin da suke aiki, inji Robert Mardini, daraktan ƙungiyar agaji ta Red Cross a yankin Gabas ta Tsakiya, a lokacin da yake jawabi jiya Juma'a yayin da yake raba wasu kayan taimako a garin Guta na ƙasar Siriya. Wata mummunar faɗa da ta kauri a kusa da garin tana hana shiga da kaya ga mabukata. Madini ya ce ƙungiyarsa ta huskanci koma baya sakamakon ɓarkewar faɗan, duk da alƙawura da ɓangarori masu yaƙi suka yi cewa za su ba da dama a shiga da kayayyakin taimako ta garin Duma da ke gabashin Gutar. A ƙarshe dai ƙungiyar Red Cross ta isar da abinci da wasu kayayyakin taimako ga mutane 12,000 yayin da aka dakatar da faɗar. Madini ya ce yana da muhimmanci a kiyaye duk alƙawuran da aka ɗauka nan gaba saboda akwai ɗimbin mutane masu buƙatar taimako. Ƙungiyar da aka haramta ta a Pakistan ta Taliban ta tabbatar da kashe mambobinta 21 a samame da wani jirgin Amurka mara matuƙi ya kai a makwabciya Afghanistan a ranar Laraba ta gabata, harin da aka kai a gundumar Kunar da ke kan iyakar gabashin Afghanistan. Ya auna sansanin horar da mayakan ƙungiyar ne da take kiran kanta Tehrik-e-Taliban, ko kuma TTP a takaice, inda ake horar da masu kunar bakin wake a cewar jama'ar leƙin asiri na Afghanistan da na Pakistan. Jama'an sun ce galibin komandojin mayakan da kuma ƙwararru masu ba da horo a sansanin suna cikin mutane da aka kashe waɗanda suke shirin kaddamar da hare-hare na kunar bakin wake a Pakistan. Kungiyar ta TTP ta fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a kuma ta tabbatar da kashe wani matashi dan kasar da shekaru 20 dan shugaban kungiyar Mula Fazullah, kuma kungiyar ta sha alwashin daukar fansa akan mummunar farmakin. Kungiyar ta yan ta'adda ta ce harin jirgin Amurka mara matukin ya kai ya taba makaranta kuma ya kashe dalibai da malaman su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan ci gaba da gudanar da allurar rigakafin cutar kyanda dake gudana a fadin jihar Neja. Rahoton mu na biyu zai yi magana ne akan ƙara ƙaimi da ake yi wajen aiwatar da rigakafin cutar polio domin kawar da ita cutar kwata-kwata daga Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Shi ma rahoton mu na uku zai yi mana magana akan abubuwan da ke kawo cutar typhoid a cikin al'umma. Shi kuwa rahoton mu na hudu zai yi mana magana ne akan abin da ke haifar da kamuwa da cutar tarin fuka da kuma yanda ya kamata a kiyaye don hana yaduwar cutar a cikin al'umma. Rahoton mu na biyar, wanda shi zai zamo na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana magana akan cutar hanta, wato hepatitis. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Daidai lokacin da allurar rigakafin cutar kyanda ke gudana a fadin jihar Neja, masana harkar kiwon lafiya na bayyana wa al'umma irin yadda cutar take da kuma irin illolin da take haifar wa yara ƙanana. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto.
A yayin da ake ci gaba da gudanar da allurar rigakafin cutar kyanda ko kuma bakon dauro a jihar Niger Nigeria, jami'an kiwon lafiya na ci gaba da fadakarwa akan wannan cuta mai addabar yara kanana. Dr. Ibrahim Abdullahi, kwararren likitan yara ne a jihar Niger, ya yi karin haske akan yadda wannan cuta ta kyanda take.
Kyanda kalmar Hausa ce na cutar da ake kira measles a Turance, ko rubella ko kuma mumps. Sunayenta kenan a Turance, amma a Hausa sai a ce kyanda. Ciwo ne wanda ta shafi duka jiki wanda ake kama ta dalilin wata kwayan cuta guda daya. Akwai cirota iri-iri wanda kwayan cuta ko kwayoyin cututtuka daban-daban ne. To shi wannan measles din kwayan cuta guda ne, shine da Turanci ake kiran shi measles virus. Kwayan cuta ne wanda ya shiga rukuni na virus, ba bacteria ba misali. To shi yake kawo wannan. Ana alamomin shi shine su zafin jiki da yawan mura da jan ido da kuma yadda fata kan canza launi da wasu kuraje kananu wanda ba sun kumburo sosai ba, amma alamar shi shine wayannan kuraje sukan fara daga fuska sai su gibiye jiki, ko wasu kurajen da ke fara daga hannu da kafa su biyo jiki.
Dr. Ibrahim Abdullahi ya bayyana abin da ya kamata a yi ma yaro cikin hanzari a lokacin da aka ga alamun cutar kyanda, musamman a yankunan karkara inda babu cibiyoyin kiwon lafiya a kusa.
Abu na farko da za a fara idan yaro ya kama kyanda, domin an gane cewa ya fi yawaita daga yara yan wata 9 har zuwa wata 59, wanda yake ya rage wata guda sai zama shekara 5. To wayannan su ne fi kama, to su ne wayanda kuma idan zafin jiki ya ainihin suna tsinke-tsinke, farfadiya ko epilepsy ko seizures ko fitting duk turancin kenan, amma a Hausa a ce tsinke-tsinke ko kuma a ce mutum ya fara jijjigan nan. Da yaro ya fara haka, kaga wata matsala ta kawo wata babban matsala. To abinda iyaye kamata su yi da sun ga zafin jikin nan, sai a sai paracetamol a fara ba yaro, a tube kayan shi. Amma a sani duk wanda jikin shi ya zafi sosai zai rike makarkatan sanyi, a tube mishi kayan shi duk da yana cewa yana jin sanyi, a tube mishi kayan, a mishi wanka da ruwan sanyi, ko a samu bokitin babban baho a sa yaro cike zauna an jima ya fita, duk da yana cewa yana jin sanyi a sashi. Idan aka sashi na tsawon lokaci kankani minti 10 minti 15 za ka ga duk wannan abun ya bari.
Daga ƙarshe dai Dr. Ibrahim Abdullahi ya yi ƙarin haske akan mahimmancin rigakafin cutar ta kyanda da ake yi a halin yanzu.
Kuma a gaskiya ni likita ne, ya'yana duka sai da suka kashe katinsu na rigakafi. Rigakafin yana nan, yana nan kuma kyauta, ana bi har gidanka a baka, ba wai dole sai ka je wani wuri. Kuma rigakafin nan gaskiya ne yana kariya daga wannan cutar. A cikin ni aka ba kamar mutum 100 wannan rigakafi, to ko guda 100 nan gaba ɗaya aka ba su cutar, 80 ba za su kama cutar nan ba, guda 10 ko 20 za su kama, amma dan kalilan cikin 20 din da za su kama kalilan guda 10 ma ba ma mai gane cewa sun kama, dai kamar zai shiga ne sai ya fita.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Har yanzu a yanzu ana ci gaba da kokarin fadakar da iyaye irin muhimmancin da ke akwai na amsawa yaran su rigakafin cutar polio, domin kawar da cutar kwata-kwata da ake kokarin yi a Najeriya da ma fadin duniya. Muhammad Salisu Rabiu yana da rahoto daga Kanon Dabo.
An kara jaddada muhimmancin rigakafin cutar shan inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 wajen tabbatar da al'umma mai koshin lafiya a fadin ƙasa. Shugaban kungiyar masu fama da larurar cutar shan inna na ƙasa, Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wadane, ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan wannan batu. Ya ce ta hanyar bayar da yara ga masu rigakafi ne kawai zai kawo a kawar da cutar kacokan a fadin Najeriya. Ya ƙara jan hankalin magidanta da cewa koda Najeriya ta samu shaidar kawar da cutar daga hukumar lafiya ta duniya, akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da rigakafin cutar ta shan inna.
Amma akwai gargaɗi ɗaya da nake so a ƙarewa mutane, shine na kada ka fidda ɓarawo daga ɗakinka ka kashi tsakar gida ka ajiye ba sai ka haɗa shi da hukuma ba. To yau idan aka ce babu polio, to ba wai an daina yin ta ba ne. Har yau a duniya, a America, a Ingila, a France, a Japan, a Saudi Arabia, a Egypt, amma a Malaysia ana yin allurar ɗigon polio saboda iska tana iya ɗaukanta daga kowace nahiya ta kai ta wani guri. Kuma manyan mutane suna da larurar a jikinsu, in suka bayan gida suna zubar da ita to saboda haka muna son mu sanar da mutane kada su ji an ce an bawa Najeriya takaddar babu polio a Najeriya su ce ba za su ba da yayan su ba daga shekara 5 yaron da aka haifa zuwa yau to ya samu rigakafi amma daga yau yaron da aka haifa zuwa shekara 5 ba shi fa da rigakafi saboda haka jama'a su ci gaba da fito da yayan su a ci gaba da basu idan masu dugon nan sun zo kar su yadda da wannan magana da ake cewa yau an bawa Najeriya abun nan din polio certificate babu polio a Najeriya a su ci gaba da bada yayan su a ci gaba da rigakafi daga nan zuwa shekara 3 duk wanda ya haifi yaro daga yau zuwa shekara 3 ya bada dan sa a rigakafi saboda turawa da suka ci gaba ba wai sun daina yin ta bane suna ba yayan su rigakafin polio saboda kada wani ya shiga daga wata kasa da take da shi ya shiga musu da ita kasar ya je bayan gida bayan gida har gara musu bayan gidan su ba kan titi yake bi ba kamar irin bayan gidan Afirka ba saboda haka mutane muna jin kunnan su da su ci gaba da bada yayan su a gida ne a asibiti ne idan ka bar gari da danka ka je wani garin kaga ana yi ka bada danka saboda haka kar mutane su yadda da wannan certificate da aka ce an bayar su ce za su daina bada yayan su a su ci gaba da bada yayan su har daga nan zuwa shekara 3
wannan shine zai kawo kamar yanda turawan suka kawo da ita mu ma a ce ba yaron da ya sake kamuwa da ita a kasar mu
haka ne wannan ita ce hanyar da za a bi a wanke ta don saboda har yau a Ingila a America a France a Germany akwai tana ɗaya daga cikin ka'idojin alluran da ake wa kananan yara guda 9 har yanzu ana yin ta a duniya saboda haka mu ma Najeriya a kiyayi kin yadda dan an ce an bada certificate saboda abinda muke da bukata Bahaushe ko kuma duniya tana cewa yara fa su ne manyan gobe har yanzu wanda ya zama nakasashe ba za ka ga pilot nakasashe gurgu kamar ni ba za ka ga sarki nakasashe iri na ba za ka ga gwamna akan wulciya gwamna iri na ba za ka ga abinnan dan majalisar jaha gurgu akan wulci saboda har yanzu mutane ba su waye da su zabu mai na kasa a siyasa ba saboda haka shi yasa muke so tunda ba a iya zaben mu a siyasa to wace hanya zamu bi mu zama lafiyayyu ƴaƴan jama'a su zama lafiyayyu ai allura ko ce irin rigakafi ina sake jaddadawa mutane duniya har yanzu ana allurar rigakafi a duniya ko wace kasa kar ƴan Najeriya su ji cewa an bada certificate ina da gargadan mutane kada ƴan Najeriya su ji labarin an ce an bawa Najeriya certificate idan an zo gidanka yin allurar rigakafi ka ce baka yadda ba
Shugaban kungiyar masu fama da larurar cutar shan inna na kasa Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wada kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
cutar zazzabin typhoid cuta ce da bata bar yara ba ballantana manya wace kuma ta zama ruwan dare ga mai duniya shin ko me ke haifar da cutar Halimatu Abdullahi na da rahoto
Amfani da ruwa ko kuma abinci mara tsafta na haifar da illa game da barazana ga lafiyar bil'adama ta hanyar haifar musu da cututtuka ciki kuwa har da zazzabin nan na typhoid a cewar masana kiwon lafiya da a cewar masanan mutane sama da miliyan 20 ke kamuwa da zazzabin na typhoid kowace shekara a fadin duniya baki daya kana kuma yakan halaka kusan mutum 600 daga cikin waɗanda ya kama a cewar rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO to ko yaya wannan zazzabi na typhoid yake
typhoid kusan dangin su da cholera ana daukan sa ne ta wajen kancewar abinci ko ruwan da ake sha saboda haka idan har Allah ya sa mutum ya haɗu da wannan cuta to ana son kikkiawan tsafta da kuma kancewa duk abincin da za a ci a tabbatar an riga mai tsafta ne saboda yawancin ita typhoid magana ta Allah da Annabi mu anan kusan arewacin Najeriya zaka gani abun mamaki gidan da suke da pipe na ruwa sai ka gani ya shigo ta cikin kwata ko masai saboda kaga zan contaminate ka daga nan ita kuma wannan ciwon typhoid idan mutum ya riga aka samu mai wannan typhoid din ya riga ya ko ba haya dinsa ko wani fitsarin sa ko abin nan to ya tafi ta wannan cikin wannan ruwan to shi ma mai lafiya sai ya kamu saboda haka da Allah da Annabi abin da muke so malaman tsafta yawanci ko kuma gwamnati ya kamata ta shigo dole ne yanzu gaskiya duba gari a dawo da aikin su suna bin gida gida da titi titi da loko loko inda magudanar ruwa suke a tabbatar an tsaftace kuma ba hada ruwan sha da ruwan kwata ko ruwan masai ba dan ba zan taba mantawa ba akwai lokacin da aka wani outbreak a Hadeja wajen shekara biyar da suka wuce akwai gidaje fi sabilillah wanda aka same su da masan su da kuma kan cewar ba su da masaidai kawai idan suka ba hadin su ta cikin drainage mugujin da yake riga yake abun nan masan yake riga yake fita saboda haka ya kamata wannan annoba ce mai hatsari tunda yake yanzu a gani an kai mutum asibiti da gaggawa an ce ciwon ciki ne nan da nan sai gani Allah ya karbi kayansa
Malam Muhammad Idris kenan babban jami'i a asibitin da ke karkashin kulawar hukumar lafiya matakin farko a karamar hukumar Kaugaman jihar Jigawa Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
Fadin jihar Bauchi na ta kokarin kawar da cutar fuka da kuturta da ta sake bayyana a jihar. Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Don magance tarin fuka da kuturta, gwamnatin jihar Bauchi na ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje kan cutar kuturtan. Darakta mai kula da sashin tarin fuka da kuturta a asibitin Bayara da ke nan Bauchi, Dr. Yakubu Gida Abdullahi. Ya bayyana yadda ake kamuwa da cutar.
Iya adadin mutanen da muka gano suke da wannan ciwo a jihar Bauchi guda 104 amma bara mun samu 206 kaga an samu karin wajen 102 don mun duba alƙaluman mu sai muka ga tawai su fadin gurare ne wayannan aka fi samu wayannan cututtuka sai muka bi wayannan communities din muka dan zazzakulo su na biyu kuma mun samu tallafi na musamman daga Netherlands Leprosy wanda take tallafa ma kananan hukumomi guda 4 na muka bada horo ma mutane jami'ai wanda suke zuwa gida gida ana zakalo wayannan masu wannan ciwo tunda shi wannan ciwo an ce ta iska ne ake daukar sa abinda zamu kare shine mu kare kanmu daga shakan gurbataccen iska saboda haka muna kira ga jama'a cewa kuma wanda aka sai yana dauke da wannan ciwo idan zai yi tari muna so ya rufe bakin sa saboda idan yayi tari nan a lokacin ne yake harba wayannan kwayoyin cutan a iska kaga za a rage yawan kwayoyin cutar a iska yadda ma mutane ba za su shaga ba har su samu na biyu shine cinkoso a gidajen mu a kuturta shi ma yana daya daga cikin cututtukan da ake dauka ta wajen iska to kuma duk cutar da ake dauka ta iska muna kira ga mutane da a daina yin cinkoso sannan na uku shine duk inda muka ga mutane suke taruwa ko wurin siyasa ko masallatai ko wajen cocin mu to da Allah da Annabi duk a lokacin da idan ka ga mutum da yana tare to ya kamata ka gaya masa ya rufe bakin sa idan kuma yayi kaki to in zai tofar ana bukatar ya tofar da shi ya kuma binne shi to wannan shine zai kare mu daga duk wata cuta ma da take bi ta iska. Ciwon kuturta lallai ba a gadanta. Abin da yake faruwa shine shi wannan ciwo yana daukar lokaci kafin ya bayyana. Duk zaran lokacin da mutum ya shaki wannan kwayar cutar, ba wai a nan take ne ko sati daya ko wata biyar ko wata tana daukar lokaci. Takan dauki daga shekara daya har zuwa shekara 40. To a lokacin da ta bayyana nan ne, to idan da mutum a ce iyayensa sun riga sun yi ko iyaye da kakanni sun yi, shi kuma ya riga ya shaki kwayar cutar. ta dau lokaci ka ba shekara 20 kafin ta fito. To lokacin da ta bayyana a gurin sannan sai mutane su ga kamar gadan sa yayi, ba gado ake yi ba, saboda dai cinkoso da ake samu a gidaje idan mutum yana dauke da shi, let's say ko uba yana dauke da shi, to akwai alaman zai iya ba ƴaƴansa tunda kullun suna tare, yana tare suna kusa da shi, suna kwanciya daki daya. Idan ya kuma suka shaki wannan kwaya cutar daga gare shi, su kuma ba za su ba zai bayyana musu ba sai nan da shekara 10 15 ko 20. To sai a zo a ga kamar ai tunda da baban sa yayi gado ne, ba gado bane, ba za a iya cin abinci da shi, za a yi mu'amala da shi, za a sha hannu da shi, za a yi kwanciya da shi, za a sa rigarsa, ba abin da zai sami mutum insha Allah.
Dr. Yakubu Gida Abdullahi kenan a lokacin da yake bayanin alamomin cutar kuturta wanda yake barazana a ƙananan hukumomin alƙalerininki da kuma misau. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga jihar Bauchi. A jihar Maradin Jamhuriyar Niger, likitoci na ta kokarin bayyanawa jama'a alamomin cutar hanta da irin illolin da take ma bil'adaman da ya kamu da cutar. Shaibu Mani yana da cikakken bayani a rahoton da ya aiko mana daga Maradin Jamhuriyar Niger.
A dalilan haka ne gidan rediyon muryar Amurka ya tattaki zuwa ganin Dr. Mani Ahmadu kwararren likita ƙwararrau inda ya mana fashin bakin wannan cuta ta bayama mai kutsa iyali babu zata.
Kwayan cuta ne wanda suka zan gagarba da kwayan cuta ce wadda ake iya daukar ta ta hanyoyi kala-kala. Ana iya daukar ta hanyar jini, ana iya daukar ta ta hanyar saduwa tsakanin namiji da mace. Kwayoyin cuta ne in suka shigo cikin jikin bil'adama sukan dauki mataki-mataki ko sukan hawa mataki-mataki. Alamominta su ne kaman yadda malaria take bayyana a jikin bil'adama. Mutum zai dinga jin masasara, zai dinga jin ciwon jiki, zai dinga jin ciwon kai, ba ka bambanta ta da malaria. Sai dai anan mutum zai yi gajiya kuma an yi kashi da gatari. Kuma cikin jikin ita wajen anta take kamawa. Bata warke ba za ta ci gaba da tafiya, za ta kai matsayin abinda ake ce ma cirrhosis. Cirrhosis na nuna ta fara lalata kwayoyin halitta na anta. Za ga idanun nashi sun fara nuna wani kalan masara-masara. Za a ga kuma jikin mutum musamman da wajen kafafu suna kumbura. Za a ganin kuma ciki yana daukar ruwa. Idan mutum ya ketare wannan sara'i zai warke, idan bai ketare ba za ta ci gaba da tafiya. Daga wannan cirrhosis tana iya kai ga matsayi wanda ake kira kansa ko cutar sankara.
Duk da illolin da ke ga cutar bayanma akwai tar magani da matakan rigakafi. Sai da Dr. Mani Ahmadu ya yi kira ga uwayen daya da su yi kakkau yadda take kama ƙananan yara.
Yaro yana iya dauka wajen uwashi ko kuma a ce an yi masa ƙarin jini. Misali wajen haihuwa, yaro idan ya zamana ya ji ciwo, kuma inda ya ji ciwon nan ya haɗu da jinin uwashi, kuma ya zamana uwa tana ɗauke da ƙwayar cutar bayanma, to daga nan fa yaro yana iya kamuwa da wannan cuta ta bayanma.
Akwai ta da magani?
Ƙwayoyin cuta ne gagarba ta. In dai aka ce ga ta bayyana ga mutum, to sai dai a dinga yin kuskurima ta likitoci. Ana ɗan taimaka mishi wanda jikin shi yake bukata. Bayanma rukunin B, babu wani magani wanda a ƙirƙiro wanda ke kashe ƙwayar cutar bayanma, babu shi. Maganin ta guda ne, magani ne allurar ta rigakafi. Kuma ita allurar ta rigakafi akwai ta. Ana saida a farmasi, gwamnati ma yana badawa, ana mai yara kankana. Yanda ake duba in ana da tension ko ana da ciwon diabetes, ya kamata mutum ya binciki jikin shi ya san yana dauke da cutar bayanma ko baya dauke da ita. A cikin gida tsakanin ma'aurata, guda yana dauke da ita, guda baya dauke da ita, wanda baya dauke da ita ana iya yi mishi allura ta rigakafi wanda za ta kare shi insha Allah. Musamman dai yara ya kamata duka a yi musu shaushawa ta rigakafin cutar bayanma.
Dr. Mani Ahmadu kenan, Shaibu Mani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Niger. Ibrahim Alfa Ahmed Galeka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.